sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 6 ga watan Afrilu wanda yayi daidai da 5 ga watan Ramadan. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, Amurka ta yi shelar samar da tallafin kayan yaki na dala miliyan 100 ga kasar Ukraine a daidai lokacin da ministocin kasashen kungiyar NATO ke taro a Brussels kan yakin da ake yi a Ukraine. Papa Roma Francis ya yi Allah wadai da abin da ya kira kashe-kashen buce na kasar Ukraine ɗan kwanaki bayan da aka gano gawarwaki kan tituna a wannan birni na kasar Ukraine. Sannan yau gwamnatin Taiwan ta ce tana kan rage kayakin da ake turawa kasar Rasha a matsayin wani bangare na aiwatar da takunkuman da aka kakaba ma Rashar saboda mamaye Ukraine da ta yi.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa kasa da sa'o'i 24 da bayyana hukuncin babbar kotun Kano na shekaru 24 a gidan yarin gidan gyaran hali akan Mubarak Bala. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da lauyoyi sun fara bayyana ra'ayi dangane da wannan hukunci.
Mu da mun kullun a matsayinmu na human rights, abinda muke roƙo, muke fata, muke bi shine a yi ma hukunci ba tare da kace an zalunce ka ba.
A jihar Niger, Najeriya kuma, 'yan gudun hijirar da suka tsere wa 'yan fashin daji ne suka samu tallafin kayan abinci yayin da suke cikin mawuyacin hali a wannan wata na Ramadan. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau, wanda wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran. Amurka ta yi shelar samar da tallafin kayan yaki na dala miliyan 100 ga kasar Ukraine a daidai lokacin da ministocin kasashen kungiyar NATO ke taro a Brussels na tsawon kwanaki biyu kan yakin da ake yi a Ukraine. Duniya ta kadu kuma tana kyamar ta'asar da sojojin Rasha suka tafka a Bucha da ma fadin kasar Ukraine, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wani jawabi jiya Talata yayin bayyana tallafin. Ya kara da cewa sojojin kasar Ukraine sun jajirce wajen kare kasar su da yancinsu, kuma Amurka tare da kawayenta da abokan tafiyarta sun yi tsayin daka wajen goyon bayan yaucin Ukraine da kare kan iyakokinta. Sakataren yada labarai na headquarters tsaron Amurka ta Pentagon, John Kirby, ya ce wannan tallafin zai biya bukatar gaggawa ta Ukraine ta makaman ruguza tankokin yaki waɗanda Amurka ta yi ta samar ma Ukraine, kuma sun yi ta amfani da su wajen kare kasar su sosai. Babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ya gaya ma manema labarai gabanin taron cewa mambobin kungiyar kawancen sun himmantu ga samar da karin tallafi ga kasar Ukraine, har ma da na jinkai da kuɗi, baya ga kayan yaki da na kariyar kafar yanar intanet. Papa Roma Francis yau Laraba ya yi Allah wadai da abin da ya kira kashe-kashen buca 'yan kwanaki bayan da aka gano gawarwaki kan tituna a wannan birni na kasar Ukraine da kuma cikin wasu kaburburan da aka yi bisan jam'i, wanda hakan ya janyo bacin rai a fadin duniya. Da yake jawabinsa na mako-mako a birnin Vatican, Papa Roma ya ce labari na baya-bayan nan daga Ukraine a ta bakinsa na haddasa tashin hankali a maimakon kwanciyar hankali da kyakkyawan zato. A daina wannan yakin, a ajiye makaman nan, a daina janyo mutuwa da barna, a cewarsa. Rasha da yi ta kare ta zargin cewa sojojinta sun aikata manyan laifukan yaki, tana mai zargin Ukraine da kago al'amarin. Yau Laraba, gwamnatin Taiwan ta ce tana kan rage kayakin da ake turawa kasar Rasha a matsayin wani bangare na aiwatar da takunkuman da aka kakaba ma Rashar saboda mamaye Ukraine da ta yi. Tana mai daukar matakan ganin ba a yi amfani da kayan kimiyya da fasaharta da lataro ne wajen harkokin soji ba. Taiwan ta yakar da harin da Rasha ta kai, kuma tun ta shiga aiki da takunkumin da kasashen yamma suka kakaba, ko da yake na kwatance ne kawai saboda babu wata harkar kasuwanci kai tsaye tsakanin tsibirin na Taiwan da Rasha. Gwamnatin Taiwan ta faɗi a wata sanarwa cewa duk wani kamfani da ke son tura kayan kimiyya da fasaha zuwa Rasha sai ya samu izini.
An ji zuwa kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kasa da sa'o'i 24 da bayyana hukuncin babbar kotun Kano na shekaru 24 a gidan gyaran hali akan Mubarak Bala, wani matashi da kotun ta samu da laifin yin sabo ga addinin Musulunci da kuma yunkurin tunzura jama'a. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da lauyoyi sun fara bayyana ra'ayi yayin da al'ummar gari ke yin maraba da hukuncin kotun. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
A shekara ta 2020 ne matashi Mubarak Bala ya wallafa wani rubutu a shafinsa na Facebook mai kunshe da lafuzan sabo ga addinin Musulunci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tun a wancan lokaci ne jami'ai suka kama shi, daga bisani kuma suka gurfanar da shi a gaban kuliya. Mubarak Bala ya tabbatar da kotu cewa babu ko shakka ya aikata dukkanin tuhume 18 da aka yi masa, kuma sabanin abinda lauyansa ke kokarin fadawa kotu shi fa kwakwalwarsa lafiya kalau take. Daga nan ne alkalin ya yanke masa hukuncin zaman shekaru 25 a gidan yari bisa lissafi irin na kotu.
Shi dama hukunci gaskiya ne, kuma wajibi ne idan mutum ya abin da ya ga dama to ya ga abin da bai ga dama ba, domin shi irin wannan maganganu shi da ke haddasa fitina a cikin addini, domin in ba hakan aka yi ba za a dakile irin wayannan munanan maganganu ba.
Wannan hukunci dai gaskiya hukuncin yayi daidai, ko ya darar shi ne akan na gaba hakan zai kawo na gaba, ko da wani ma yana so zai yi to ya ga abin da ya faru da wannan shi ma ba zai ba.
Wasu daga cikin al'ummar gari kenan suke bayyana ra'ayi dangane da wancan hukunci na babbar kotun Kano. Comrade Haruna Ayagi shine daraktan kungiyar Human Rights Network of Nigeria, masu gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama.
Mu da mun kullun a matsayin mu na Human Rights, abinda muke roko, muke bata, muke bi shine aima hukunci ba tare da kace an zalunce ka ba, a hana ka damar ka, a hana ka bayanin ka, a hana ka abubuwa da dama. Mu shi fa muke bibiya kullum, mu muna tsakiya da ita kotu da za ta yi hukunci ta bi doka, da shi wanda za a yi wa hukunci ya san amar, da wanda ya gabatar da wanda zai hukunci ya san ya kawo shaidukan da za su tabbatar da laifi akan mutum. To shi ya riga ya tabbatar wa kansa da kansa, kotu kuma ta kalli wannan ta yanke mai wa'annan shekaru da zai je yi shi a gidan yari.
Sai dai masana akan harkokin shari'a da dokokin ƙasa sun yi fashin baki akan abin da shekaru 45 ke nufi a bisa yare irin na kotu. Farfesa Nasiru Adamu Aliyu San lauya ne mai zaman kansa a nan Kano.
Idan ka dauki gaba ɗaya shekarun da aka ci shi wannan Mubarak yayi a dunkule, gaba ɗayansa shekara 45 ne. Amma idan ka kalli yanda alkalin ya bada hukuncin, ya ce akwai tuhuma 18 da aka yi masa. Ta farko akan tunzura al'umma, na biyu akan yin ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce akan tuhuma ta farko kowanne ya same shi da laifi zai shekara 2-2 akan kowanne, amma sai ce concurrently, abin da yake nufi kwana ɗayansa kwana tare yake. To saboda haka kaga zai shekara 2 kenan dindi. To amma tunda yake kuma wancan shi kuma an ce shekara 3, wato su kuma tuhuma bangare na 2 kenan, shi kuma ya ce shekara 3, alkali ce dukkan su yayi su concurrently a damfare da juna. Saboda haka yanzu a dokayin da yake nan zai yi shekara 3 a dunkule gaba ɗayan kadita, domin kowane shekarun saboda lokacin da yake yin kwana ɗaya na wancan laifi guda 9 na farko, haka a lokacin yana yin kwana 9 a wancan laifi na biyu. Saboda haka kaga idan ya gama shekara 2-2 wancan zai zo daidai inda ya gama shekaru 2, to sai shiga kuma na 3, duk kwanan ɗin sai kuwa 9. To a yanzu ma'ana kenan zai yi shekara 3 a jarum.
Amma duk da haka ƙwararru a fagen shari'ar Najeriya sun ce Mubarak Bala na da 'yancin ɗaukaka ƙara a kan wannan hukunci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da cigaban labaran.
To Hanifa, wasu fitattun kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam biyu sun zargi wasu dakarun yankin Amhara na ƙasar Habasha a yau ɗinnan Laraba da ƙoƙarin shafe ƙabilar Tigray a yayin yakin da ya yi sanadin mutuwar dubban farar hula tare da raba wasu sama da miliyan guda da muhallansu. Kungiyar Amnesty International da ta Human Rights Watch sun ce a wata takardar haɗin gwiwa cin zarafin da jami'an yankin Amhara da Dakaru na musamman da kuma wasu mayaka suka yi yayin yakin yammacin Tigray manyan laifukan yaki ne da kuma take haƙƙin bil'adama, sun kuma zargi sojojin Habasha da taka rawa a wannan aika-aikar. Tun a watan Nuwamban shekara ta 2020, jami'an gwamnati a Amhara da jami'an tsaro suka shiga yakin ƙare dangi da ya hada da tilasta 'yan kabilar Tigray da ke yammacin yankin Tigray barin muhallansu, a cewar Kenneth Roth, babban shugaban kungiyar Human Rights Watch. Shugaban Peru Pedro Castillo jiya Talata ya dage dokar hana fita da ya kafa a Lima, babban birnin kasar. Ana saura wasu sa'o'i dokar ta daina aiki saboda zanga-zangar bujerewa da ake yi cikin matukar fushi. Mazauna birnin sun yi mamaki bayan da shugaba Castillo ya bada sanarwar kafa dokar hana fita din a Lima da kuma birnin Callao mai tashar jirgin ruwa da ke makwabtaka da Lima, a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin na kasar dabda karfe 12 na dare ranar Litini. Dokar hana fitar wadda ta fara aiki da karfe 2 na safi agogon yankin ranar Talata kuma za ta daina aiki da karfe 11:59 na yamma. An kafa ta ne da zammar kawo ƙarshen mummunar zanga-zanga a fadin Peru kan tsadar man fetur, abinci da kuma taki. Hanyoyi a birnin Lima sun kasance sarari da rana.
An ga da Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanmu. 'Yan gudun hijirar da 'yan bindiga suka tarwatsa a jihar Niger, Najeriya sun samu gudumawar trela guda na kayan abinci a daidai lokacin da suke fama da karancin abinci a wannan wata na Ramadan. Ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
A jihar Niger, Najeriya, dubban 'yan gudun hijira ne da 'yan bindiga suka raba da muhallansu ke cikin wani mawuyacin hali na rashin isasshen abinci a wannan wata na Ramadan. Al'amarin da ke matuƙar buƙatar kulawar hukumomi da shugabannin siyasa da ma sauran masu hannu da shuni. Malam Rabi'u Bardi na ɗaya daga cikin 'yan gudun hijirar da ke sansanin 'yan gudun hijira na garin Gwada a yankin ƙaramar hukumar Shiroro. Ya ci abincin da za su ci yana yi masu tsaye cik a wannan lokaci na azumin Ramadan.
To, ga mu dai cikin halaye kala-kala, ba ci ba sha, wani lokaci abin da aka dan ma mutanenmu sai su dan biyo da shi su dan yaya ga mana kaɗan-kaɗan.
Na'am, kamar ba ku samu tallafi daga hukumomi ba ne?
Gaskiya sai wani su kungiyoyi ne suke zuwa dai suna tallafa mana kaɗan-kaɗan. Yanzu dai bukatanmu a tallafa mana, muna fama da wahala cikin wannan azumin. Wani lokaci mu kwana haka, wani lokaci yanzu iyalai suna daji a samu itace a sayar.
To a daidai wannan yanayi ne dai Honorable Idris Malagi mai neman kujerar gwamnan jihar Niger a babban zaben shekara mai zuwa ya miƙa wa gwamnatin jihar Niger gudunmuwar trela guda na kayan abinci domin miƙa wa 'yan gudun hijirar. Barista Bala Marika shi ne ya miƙa wa gwamnatin Niger kayan abincin.
Mun kawo shinkafa buhu 150, manyan babban buhu, mun kawo masara buhu 150, mun kawo gero buhu 150, sai muka hada da abin tafiya man gyada jarka 50, 25 liters.
To akwai wasu ka'idoji ne game da wannan kaya ku?
A wannan mun kawo ne muka janka ma gwamnatin jihar Niger domin ita ce ke da hurumin ta tattara duk wani kyauta da za a kawo saboda raba ma duk sansanin 'yan gudun hijirar da ake da su a jihar Niger.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tallafin ya zo daidai lokacin da ake buƙatar shi, inji shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga.
Wannan kaya kamar yadda kuka sani muna da bukatunsu ƙananan hukumomin da wannan ta'addanci ya shafa, so kuma za mu yi ƙoƙarin ganin mun kasafta shi kowane ɓangare ya samu abin da ya kamata ya samu.
Wannan na Niger ne gaba ɗaya koko na wani ɓangare ne na Niger?
Wannan na Niger ne gaba ɗaya, din da ke da bukata dole za a kai.
Yan gudun hijira nan nawa gare ku yanzu a sansanonin yan gudun hijira?
gudun hijira suna da yawa don abun ba wai ya tsaya bane, kullun yi ake karuwa suke. In ya ragu inda gwamnati ta bada kokari aka samu tsaro za su koma, inda kuma aka farmawa za su dawo.
Yanzu ana yanayi na azumi ko akwai wani tanadi da ita gwamnati ta yi ma ƴan gudun hijiran nan akan azumin nan?
Eh, akwai tanadi da mai girma gwamna ya riga ya bada umarni, muna nan muna kai.
A halin da ake ciki dai akwai ɗaruruwan garuruwa da babu kowa a cikinsu a wasu ƙananan hukumomi da 'yan bindigan suka tarwatsa a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Kada a manta, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ga shirin mu na gaba, Nasiru gare ka.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba lamuran kai ɗauki ne ga yaran Arewa da ke gararan ba kan tituna, da ma waɗanda ko rashin ƙarfin tattalin arziki iyayensu ba su sanya su a makaranta ba. Jihar Yobe da ke Arewa maso gabashin Najeriya na daga jihohin da ke da irin waɗannan yara da suka haɗa da marayu da iyayensu suka rasu sanadiyar ta'addanci da sauran dalilai. Hakanan ga almajirai da ba sa samun kulawar da ta dace. Jihar ta ƙaddamar da wata gidauniyar raya ilimi a Abuja, inda mutanen Arewa suka taru don ba da gudumawa. Dr. Kwale Shatima na daga masu jagorantar wannan sabon yunkurin, mai suna Yet Fund.
Gidauniya ne, muna fatan cewa abin da aka samu a yau din da ci gaba da raya shi ya zamanta cewa mutane za su dinga bayarwa, ko mutum ne zakka ne ma zai bayar, ko sadaka zai bayar, ko kyauta ne ma zai iya bayarwa wannan gidauniyar din. Wannan kudin ya zamanta cewa ba kudi bane wanda wai za a kashe yau ba, ba kudi bane wanda za a ce na gwamnan mai malabu ni bane, a'a, an yi shi ne saboda duk kowanne gwamnati ne ta shigo, kowanne mutane suka shigo, da ci gaba da amfani da wannan kudin a tabbatar cewa an raya ilimi a jihar Yobe.
Dr. Felicia Tima, daidai lokacin da waɗannan matsaloli ke faruwa, an samu yawan yara marayu, kuma ga dama almajirai da ake fama da su tun kafin ma matsalar da ta faru. Shin wannan shiri ya shafi tallafawa irin waɗannan yara?
Eh, gaskiya ne cewa akwai marayu da yawa, akwai wa'anda kuma ba marayu ba, akwai dai wanda dai gaskiya tsakanin yanda suke ciki din ba su da abin da hannunsu da wanda zai ce za su je karatu da sauransu. Wannan dai da mu bar wa ita gidauniyar ta ga menene ya kamata ta yi, ta tabbatar cewa an yi amfani da wannan kuɗin yanda ya kamata. Amma na san cewa dai suna tunanin cewa wataƙila maganan malamai yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake damun mutane, cewa malaman da muke da su ɗin ba su isa ba, ko kuma akwai mako da kuma suka isa ɗin ba su kore ba. Haka kuma mun san cewa sha'anin karatun tsangaya, akwai mutane yaranmu da yawa wanda suna karatun tsangaya amma ba sa zuwa makarantar boko. Na san suna tunanin cewa yaya ne za a yi a haɗa karatun tsangaya da kuma karatun boko ya zamantan cewa ɗaya, yanda zai zamantan cewa mutane za su iya karatun Kur'ani, za su iya duk abubuwan da Allah da manzon Allah ya koyar mana duka, amma kuma za su iya samu kuma sana'an da za su yi ta wannan hanyar boko da ake. To ana ganin cewa idan aka haɗa wannan karatun guda biyu ɗin, zai sa ya zamantan cewa yaran da ba sa zuwa karatun boko ko kuma suna zuwa karatun tsangayan nan, duka kuma za su iya su zamantan cewa suna cikin makarantun mu kenan yanzu.
Wato ma'ana kamar za a gyara tsangayar ce a ƙara faɗaɗa ta, ta zama duka ana iya karatun boko da na addini a waje ɗaya.
Da iya ya zamantan cewa haka ɗin ne, cewa tsangaya, karatun tsangaya ɗin za a iya kawo ta boko a cikinta, ko kuma ita makarantar boko ɗin za a iya kawo karatun tsangaya a cikinta. Ka ga kowanne wanda aka bi ɗin zai zamantan cewa za a samu karatu ne wanda za ta iya tayuwa ta amfani ga mutane da nan duniya da lahira, kuma mutane wanda su ne suka fi sani, kamar yadda muka sani ita kamar jihar Yobe inda Kanin Borno take, inda ne aka santa da cibiyar ilimi ce, wanda kuma an daɗe ana ta karatu kafin ma karatun boko ya fito. To ana ga cewa maimakon a manta da wancan karatun din, a'a, ita wannan karatun mu a kawo ta ya zama tun cewa tana cikin karatun zamani din. To kaga idan mutane suka ga cewa wannan abin wai ba sabuwa ba ce, abu ne wanda dama sun saba, to kaga cewa wannan din zai sa karatu ya rayu a cikin jihar Yobe.
Bari ma mu yi amfani da wannan dama mu ce ilimi a arewacin Najeriya gaba ɗaya, ko kuma dai jihohi yankokin da suke farfaduwa daga illar Boko Haram, yaya yanayin karbuwar karatun zamani yake har yanzu a yankin Arewa in an kwatanta da yankin kudancin Najeriya?
To, kamar yadda muka sani, ana cewa mun da kamar yara miliyan 10.5 haka waɗanda ba sa karatu. To, kuma mun san cewa a cikin yara miliyan 10.5 da ba sa karatu din suna ta yawace da sauransu, mun san cewa watakila kashi 90 duka a jihohin Arewa suke. To, wannan babban illa ce wanda abin kunya ne, kuma wanda nake gani cewa abu ne wanda za mu ji zafinsa, kuma zai ci gaba da mana da manufin da masifa, domin kuwa idan waɗannan mutane yaran mu namu din ba mu samu mun ba su karatun ba, ya zama tun cewa sun zama mutane ne wanda za su zama suna da za su yi amfani a kansu, da kuma za su yi amfani da gidajensu, da kuma za su yi amfani da al'umma ba. To, zai zama tun cewa babban masifa ce wanda mun ba mu yi sa'a ba, ya zama tun cewa abu ne wanda da yanzu ma dai haka din ma muna nan muna ta da mun sani da mun baya waɗannan yaran karatu, mun sa su cikin karatun da muke da sauransu, da watakila wayansu masifu da muke gani din kaga da watakila ba za mu gansu yanzu ba.
Shirin Arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka.
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban.
Sanata Ubasani daga jihar Kaduna na daga waɗanda suka halarci taron da nuna hakan maslaha ce ga yankin Arewa, da ya dace dujjoyin Arewa masu irin wannan kalubale su yi koyi da irin wannan yunkurin.
Wani abu da aka yi tarihi ne mai girma, kuma dukkan mun san cewa ba abin da za ka yi ma ɗan talaka a duniyan nan wanda za ka taimake shi shi ma ya zama wani abu illa ka ba shi ilimi. Kuma kamar yadda shi gwamnan yau bai faɗi mai malabu ne, mun san matsalolin tsaro wanda ya tafi wannan jiha har yasa Boko Haram suka je suka ƙona musu makarantu, suka je suka lalata musu duk wani abu da ya shafi ilimi. Ya zama dole ya san yadda zai yi a taimaki ilimi a jihar shi, saboda ka abin da yau dinnan abu ne wanda dukkan mu don mai alfahari da shi, kuma abu ne wanda in ba dan yayi ba yadda za a yi Yobestel a ce tana da irin kudin za ta gyara abubuwan da aka bata sama da shekaru da dama. Kuma kamar yadda muka gani wannan kudi da aka tara a yau duk muna ganin alamun cewa za a amfani da shi ne domin taimakawa a gina makarantu, a kuma samu malamai ƙwararru a biya su, sannan kuma a ƙara yin gyara makarantu ma da suka lalace. Saboda haka kaga maganan ilimi a Yobestel din Allah ya yarda daga yau an samu sauƙin shi kenan, kuma an samu gyaran Allah ya yarda. Saboda haka muna alfahari da abin da yi, kuma muna jin ra'ayin waɗansu masu yi abin da yake.
Yawa, wato Sanata Ubasani, wannan ya nuna duka jihohin Arewa ya dace su yi koyi da jihar Yobe ke na wannan ɓangaren.
Eto, ba kowane jiha ba ne take da matsalan da Yobe take da shi. Alal misali, kamar yadda ya faɗi, akwai jihohi da dama da matsalolinsu bai kai haka ba. In ka zo Kaduna, za ka ci ba mu da wannan matsala. Kuma za ka ga cewa ko abin da ya yi na ƙoƙarin ganin cewa an ɗauki malamai an musu training, ai, mu duk sama da shekara 4 mun yi wannan abin a Kaduna. Amma akwai jihohi da yawa a Arewa kamar yadda ka faɗi, wanda suke buƙatar su ma su meke tsaye su ga cewa sun mai da ilimi wani abu ne mai amfani. Saboda kamar yadda muke wannan magana, yanzu akwai yara sama da miliyan 13 wanda ba su karatu, kuma ya kamata su je makaranta. A cikin miliyan 13 nan, kusan miliyan 9-10 suna arewacin Najeriya ne, kuma miliyan 9-10 nan sama da miliyan 6 suna northeast ne. Saboda kaga za mu iya cewa ba kowace jiha ba ne matsalan ta zama daidai da kowane jiha, amma kowane jiha a ƙasar nan ya kamata miƙe tsaye su san cewa ilimi shi ne za ka iya ba ɗan talaka domin ka share mishi wayan shi kuma ya zama wani abu a ranar shi na duniya. Akwai kwamiti da aka kafa mai zaman kanshi, kuma ko kafin a yi wannan taro sun riga sun yi tsare-tsare yadda za a kashe wannan kuɗin an same shi. To, a ganina dole a gina makarantu na zamani, a kuma sa musu kayan na'urori na zamani, sannan su ma malaman nan a musu training domin su yi amfani da wannan na'urori, sannan kuma su ma ɗaliban nan a tabbatar cewa duk abin da za a yi a ja ra'ayinsu su karatu na yi. Alal misali, kaga ya faɗi cewa yanzu ana ba yaran nan abinci in ka je jihar Yobe da wasu jihohi ma na Arewa, za ka cewa yara masu je makarantar wahala ne. To, dole sai an san abin da za a yi a ja ra'ayinsu. To, duk abin da za a yi, mu abinci za a rinka ba su uku a rana guda in suna makarantar a ba su, a sa malamai ƙwararru, a gina makarantu na zamani, sannan kuma a sa na'urori na zamani. Ina ganin haka to wannan kuɗi zai taimaka wurin bunƙasa ilimi a jihar Yobe da dan Allah.
A ƙarshe, Sanata Obasani, akwai ƙwararru sun ba da shawarin cewa aƙalla jihohin arewa nan su ware kashi 10 cikin 100 duka ya zama na ilimi ne. Me za ka ce kan wannan?
Eh, to ai ba jihar kashi 10 ba ne. Mu yanzu alal misali a Kaduna kusan ya fi kashi 10 da abin da aka ware domin ilimi. Ina ganin wasu jihohi ma ko no aka ware don ilimi ba laifi ba ne. Kuma ya kama a ware sama da kashi 10 ya kamata a yi domin ilimi. Shine matsalar ma'aikacin Najeriya.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu, za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau, sakon haɗin gwiwa ne da muka samu daga Salisu mai shinkafa da ke jihar Adamawa tare da Bulama, inda suka ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku ba mu dama mu yi kira zuwa ga 'yan uwanmu 'yan Najeriya da ya kamata mu yi amfani da wannan wata na Ramadana wajen tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar istighfari da salatin annabi. Da ma nafiloli cikin dare domin samun zaman lafiya kasar mu Najeriya baki daya. Amin summa amin. To madalla, mun gode da sakonnin naku, ku ci gaba da aiko da sakonni.
A gaida Hadiza, to albarkacin azumin watan Ramadan ga falalar azumi daga bakin Imam Sa'idu Dalhatu Bawa.
A'udhu billahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku sunana Imam Sa'idu Dalhatu Bawa, babban imamin masallacin Juma'a na rukunin gidajen ma'aikatan ruwa dake nan titin Murtala Muhammad a cikin garin Bauchi, jihar Bauchi, Najeriya. Alhamdulillah, na tsayuwan wannan wata na Ramadana mai cike da alkhairai da falala. Kadan daga cikin falalan wannan wata na Ramadan, nasin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa wata ne wadda Allah ta'ala yana yanta bayi kowane dare da yini daga ainihin azaba zuwa ga samun gidan tsira. Kuma har ila yau daga cikin falalan wannan watan, har ila yau na ɗaya daga cikin falala na wannan azumi, kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar cewa lisaimi farhatani yafrahu huma, farhatun inda fidrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Mai azumi yana da wasu farin ciki guda biyu da Allah ya azurta shi da wannan farin cikin wanda zai yi su. Daya, lokacin da ya zo bude baki zai ji dadin cewa yayi wani abu da Allah ya yarda da shi ko yake neman yardan Allah da wannan abu. Babu mai azumin da zai zo shan ruwa ba za ka same cikin jin dadi da walwala, yana kuma jin kwanciyar hankali a ransa ba, na yayi wani abu da Allah yake so kuma yana fatan Allah ya yarda da shi. To sai kuma babban farin ciki da zai yi shine lokacin da zai gamu da Ubangiji. Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kowane aikin dan Adam, a hadisul Qudusi Allah da kansa yake cewa dukkanin aikin dan Adam nashi ne, sai dai azumi ne kadai na dauka nawa cikin ayyuka duk gaba daya. To sai malamai suka ce kowane aiki Allah ya faɗi yawan ladan da zai baiwa mai yi, amma banda azumi. Sai Allah ya ce wannan nawa ne, ni zan yi sakayya wa mai yi don ni. Matukar ɗayan ku zai bar abincinsa, ya bar abin shansa, ya bar iyalansa na tsawon awanni yin azumi din saboda ni, to ni ne kuma zan yi sakayya akai. To wannan yana nuna daraja da falala na wannan azumi na watan Ramadan.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To Hanifa, Amurka ta yi shelar samar da tallafin kayan yaki na dala miliyan 100 ga kasar Ukraine a daidai lokacin da ministocin kasashen kungiyar NATO ke taro a Brussels kan yakin da ake yi a Ukraine. Papa Roma Francis ya yi Allah wadai da abin da ya kira kashe-kashen buce na kasar Ukraine 'yan kwanaki bayan da aka gano gawarwaki kan tituna a wannan birni na kasar Ukraine. Sannan yau gwamnatin Taiwan ta ce tana kan rage kayakin da ake turawa kasar Rasha a matsayin wani bangare na aiwatar da takunkuman da aka kakaba ma Rashar saboda mamaye Ukraine da ta yi.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Sai a dakaci shirinmu na yau da gobe. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu Mr. Colonius, ni Hanifa Kabir Isa ke maku fatan alheri.